إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وعني فضلتكم على العالمين. منقول ما الله سبحانه وتعالى ليتكاموا تكرى يوم شدق وتر رمضان kuma ya bamu iko na ci gaba da gabatar da tafsirin da muka saba gudanarwa a wannan masallaci mai albarka, wanda a jiya mun tsaya a gurin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yin fadi game da wato yake kiran Banu Isra'ila dangane da abubuwan da ya kamata su siffantu da shi, kuma dangane da abubuwan da ya kamata su tsoro a kai. Daga ciki sannan Allah ya sake kira bayan kiran da Allah ya yi ma Banu Isra'ila a baya. Amma kafin mu shiga cikin karatu, akwai ɗan takaitaccen sanarwar da za mu yi ma 'yan uwa dangane da karatunmu da ake sakawa a gidan radio. Hakika a kwanakin da suka gabata ana saka karatunmu rabin awa ne a gidan radio daga karfe 11 karfe 12 zuwa karfe 12 da rabi, wanda kuma 12 da rabi yana yi akan saka malaminmu yayanmu Sayyidi Muhammadu Burhanuddin Malam Gode, wanda shi ma daga karfe 12 da rabi yakan dauka zuwa karfe 1, wanda alhamdulillahi insha Allah karatunmu ya koma awa ɗaya yanzu za a saka a gidan radio daga karfe 12 na dare zuwa karfe 1. Shi kuma yayanmu Malam Sayyidi Burhan da a saka shi daga karfe 12 da rabi na rana zuwa karfe 1 da rabi na rana. Don haka mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya saka mu kowane bangare da alkhairi. Dan uwanmu Sayyidi Muhammadu Burhan, Allah ya biya masa bukatansa, Allah ya kara masa kusanci da manzon Allah, Allah ya gafarta wa magabatansa, Allah ya dafa masa cikin zahiri da batini. A yadda muka tsaya, Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyin da suka gabata, Allah ya kira Banu Isra'ila. Bayan ya kira su, ya nemi da su cika alkawarin da suka ɗauka masa, su cika alkawarin da suka gani cikin littattafansu na At-Taura da Injila dangane da sifofin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, wanda sun riga da sun sani. Amma kuma wato sai suka ɓoye sifofi ɗin, suka ƙi su bayyana sifofi ɗin, kuma suka ƙi su yi imani da manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya faɗa musu cewa lallai alkawarin da ya ɗauka musu na aljanna da alkawarin da ya ɗauka musu na ni'imar lahira ba zai cika musu wannan alkawari ba sai sun cika alkawarin da suka ɗauka. Ya bani Isra'ila zkuru ni'imati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya fattaqun wa iyaya farhabun. Allah ya ce su cika alkawarin da suka dauka, idan sun cika Allah shi ma ya cika musu alkawarin da ya dauka musu. To a karatun mu na yau, Allah ya sake maimaita karatun ga Banu Isra'ila, wanda mun yi bayanin Banu Isra'ila a ayoyin da suka gabata. Allah ya ce يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم Yaqubun Israil, ya'yan annabi Yaqub, zuriyan annabi Yaqub. Uzkuruni nimati allati an'amtu alaykum, kuntuna da ni'imomin da nayi muku, wa anni faddadtukum 'ala al-'alamin, kuma lallai ni din nan na jinka ku akan sauran tarihi. Wanda titi ta sun da aka yi an fiti ta sune akan wato talikai na iya zamanin banda zamanin duniya gaba daya, domin a zamanin duniya gaba daya wa'inda aka fiti ta sune al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda Allah ke cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lil nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah yayi kirari ma wannan al'umma da sune biyayyun al'umman da aka fitar da su a doran duniya, wanda suke umarni da kyakkyawan aiki kuma suke hani ga barin mummunan aiki. To a larabci idan an ce al'alamuna, jami'i ne na alam. Abinda ake nufi da alam kuma, yanda malaman lugha suke ta'arifi ta shi ne kullu ma siwa Allah, duk abinda ba Allah ba sunansa alam. To da Allah ya ce wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin, na fiti ta ku akan talikai, to wannan din wato ishara ne ba kullihi ba, ishara ne juz'i, wato an fiti ta su a shashin talikai ba talikai gaba ɗaya ba. Dan idan an ce talikai gaba ɗaya sai al'umman annabi su shigo ciki kenan. To al'umman annabi kuma babu al'umma kaman su, kuma babu al'umman da suka isa ta zo kusa da su a darajar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi. Imam al-Busiri yana cewa lamma da Allahu da'ina li ta'atihi da akramir rusuli kunna akramal umam, lokacin da Allah ya kira wanda ke kiran mu zuwa ga yi masa biyayya annabi Muhammad kenan, Allah ya ce shine akramur rusul, shine mafi girman manzanni, mu ma sai muka zama akramul umam, mafi girman al'umma. A wani kuma kaulin na buci yana faɗa cikin hamziya, yana ce ma madat fatratun min ar-rusuli illa basharat qaumaha bikal anbiya tatabaha bikal usul wa tasmu bika al-yaw ba'daha al-yaw. Yace ya rasulullah, wasu jama'a na manzanni ba su shude ba, face sai sun yi al-tafiyi al-bishr ma al-ummah da annabin da zai zo mai girma shine annabi Muhammad. Agami fi tatabaha bikal usul, zamuna na duniya suna alfahari da kai, wata sumu suna bugun kirji na ɗaukaka bika sabila da kusanci da kai, kusancin su da kai, alya'u ɗaukaka ba da ha alya'u wanda bayan ta wata ɗaukaka. Abinda wannan magana ke nufi, wato zamanin da suke kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sukan bi kirji ma zamanin da ya gabata, sukan ce musu ai mutun nan mun fi ku kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Misali zamanin annabi Isa yana bugun kirji ma zamanin annabi Musa kan cewa ya fi shi kusanci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kana haka zamanin annabi Musa yana bugun kirji ma zamanin annabi Ibrahim ganin cewa ya fi shi kusanci da zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Shi yasa wani daga cikin masu yabon manzon Allah wanda ake ce da shi Ahmad Shauki yana cewa wulidal huda fal ka'inatu diya'u wa famuz zamani tabassumun wa tanahu. A gaba yake ce yawmun yasiru ala zamani sabahu wa masa'uhu bi Muhammadin wallahu. Yake ce an aifi haske, wulidal huda an aifi haske, fal ka'inatu diya'u sai gaba ɗaya kaunu ta ɗauki haske sabida zuwan manzon Allah. Wa famuz zamani, bakin zamani kuwa da ya kama komai ba sai ya kama tabassuman, ya kama yin murmushi, wata na'u yana yin walƙiya sabila da zuwan manzon Allah. A gaba yace yawmun, ranan da aka aiki manzon Allah wani rana ne da yatihu ala zamani sabahuhu, safiyan wannan garin yana bugun kirji ma zamanin duniya gaba ɗaya, wa masa'uhu haka yammacin wannan zamanin, wannan ranar yana bugun kirji ma zamanin duniya sabida me bi Muhammadin, sabila da a cikin wannan rana din ne aka aiki shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan haka al'umman annabi Muhammad a gurin Allah sunan su alhammaduna, masu yawan godiyan Allah. Shi yasa sunan annabi su Muhammad, su kuma sunan su alhammaduna. Shi yasa akwai riwayar hadisi da ya tabbata cewa wani ɗaya cikin salihan bayi, ko kuma aka ce wani ɗaya cikin annabawa, ya ji yadda tsutsa take yin addu'a. Tsutsan tana ƙarƙashin ruwa ne, tana a ƙarƙashin ruwa ma tana ƙarƙashin dutse ne, amma ya ji tsutsan tana addu'a ma wannan al'umma na annabi Muhammad. Tsutsan tana ce alhamdulillahi alladhi khalaqani wa fil bahri askanani wa min rizqihi lam yansani. اللهم كما لم تنسني فلا تنس أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سوتا كنا شيوا نابودي مع الله واللي يحل شيء يأجي على يوانا شكم كوي سننبي من شيء جريبة شكم أجريبة كنا شيء الله كما يندب كما شيء جريبة الله كان كما شيء الأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وانا الأمة فنمن زم الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dukanin halittun Allah suna nema ma wannan al'umma gafara. Tsuntsaye, dabbobi, mala'iku, dukanin dabbobi na gabar da yamma, kudu da arewa, halittun Allah suna nema ma al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gafara. Dan haka kore mu, idan za mu gode ma Allah akan nimomin da ya mana, idan muka ce Allah mun gode da kama na ni'imar samuwanmu cikin al'umman annabi Muhammad, wannan shi ne da farkon addu'a. Sabila da ba mu da abun alfahari, ba mu da abun bugun kirji kamar kasancewar mu cikin al'umman manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allah ya ce wa alim fadlukum ala al'alamin. Ya kuwa Isra'ila, lallai na fifita ku a shashin wasu talibai, ko kuma na fifita ku a talifan zamanin ku babu kaman ku. Sabila da a cikin ku na ajiye annabta, a cikin ku kuma na ajiye manzanci. Sai a gaba Allah ya ce cewa wattaqu yawman,
wattaqu yawman la tajzi nafsun shay'an wa la yuqbalu minha شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله يبدي كراسه يأتي في السنة لنجم الديمس سننكم ياتي في ذاته في الثالث. Allah ce yake wattaqu yawman, ku ji tsoron wata rana. Wannan ranan la tajzi nafsun an nafsin shay'a, wata rai ba ta kare ma wata rai wani abu, wato wata rai ba ta wadatar ma rai da wani abu. Wala yuqbalu minha shafa'atu, sannan wata rai ba ta karban ceton wata rai, wata rai ba ta wadatar ma wata rai da neman ceto ta wani abu. Wala yuqadhu minha adlun, kuma ba a karban ma wata rai fansa, wato wata rai ba ta bada wani abu da fanshi kanta. Wala hum yunsaruna, kuma Allah subhanahu wataala ba zai taimake su ba, kuma wa'innan rayukan ma ba za a taimake su ba. To anan idan muka lura, wannan gargadi ne Allah ke yi ma banu Isra'ila tun daga duniya, ma'ana su kama kansu, su yi maza, su koma, su yi imani da manzon Allah, su yi imani da littafin da aka saukar wa manzon Allah tun kafin ranar kiyama ya zo. Domin idan ranar kiyama ya zo, to fa magana ya riga ya kare. Ranan ba a wani ibada, kuma ranan ba a karban tuba, kuma ranan ɗa baya wadatar ma ɗansa da wani abu, uba baya wadatar ma ubansa da uba, ɗa baya wadatar ma ubansa da wani abu, haka uba baya wadatar ma ɗansa da wani abu. Yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, ya ku mu'minai ku kiyaye kanku kuma ku kiyaye iyalanku gaban wuta. Wani ayan Allah na ce ya ayyuhallazina amanu, لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يا قوم إليه kada ƴaƴanku da dukiyoyinku su shagaltar da ku gabarin zikirin Allah duk wanda ya aikata haka to ya tabbata ya samu kansa cikin wanda suka tabi Allah subhanahu wata'ala ya tsare wannan hadisi na manzon Allah ai wannan aya da Allah subhanahu wata'ala yake ce wanda ku yawman la tajidi nafsun an nafsi shay'a Allah yana yi ne da banu Isra'ila amma wa'azi ne ga kowa da kowa kowa da kowa sai ya san yanda zai sa kansa ya san yanda zai yi tanadi ma kansa kafin alkiyama ta tsaya domin idan alkiyama ta tsaya baka da wani marka baka da wani makafa kuma baka da wani matsira matsiran ka kenan ka kula da haƙƙin Allah ka kula da haƙƙin bayin Allah kuma ka so manzon Allah wannan shine kadai abin da zai tsare ka a gurin Allah amma a gurin Allah subhanahu wata'ala baka kula da dokokinsa ba baka kula da haƙoƙinsa ba sannan baka kula da haƙoƙin mutane ba sannan baka so manzon Allah ba babu abinda Allah subhanahu wata'ala zai yi da kai dole ranar alkiyama ka samu kanka cikin tabaku Allah subhanahu wata'ala ya tsare ka to anan da Allah ya ce wattaku yawman la tajidi nafsun an nafsi shay'a ku ji tsoron ranar da wata rai ba za ta wadatar ma rai da wata abu ba sannan wala yuqbalu minha shafa'atun wata rai ba za ta wato ba a karba musu ceto wata rai ba za ta ceto tunda ni wacce ce na ceci wancan ran ba sannan kuma wala yuqbalu minha adlun ba a karba musu maimako wato da za ka kawo duk abin duniya gaba ɗaya domin ka fanci kanka daga barin azaban Allah idan ka yi abin da ka cancanta azaba to wallahi wannan abun ba zai fanshi ka ba Allah ya ce wala yusaluna ba za a taimake su ba to a wannan aya idan muka lura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma cikin ayan da akwai wasiya ko kuma in ce cikin wa'innan ayoyi biyu na farko yana wasiya da mutum ya zama mai godiyan Allah ba kan banu Isra'ila ba kadai kan kowa da kowa ya zama to yana godiya ma Allah bisa ni'imar da Allah subhanahu wata'ala yayi masa ya zama yana godiya ma Allah subhanahu wata'ala bisa rayuwar da ya tsinci kansa a ciki sa'annan kuma ayan tana dada mana nuni zuwa ga tsoratarwa dangane da ranar tashin alkiyama domin Allah yana faɗa mana cikin ayar idan dai har mutum ya ɗauka ma kansa wata nauyi wanda bai sauke wannan nauyin ba har alkiyama ya tashi to lallai shi da azaban Allah jibbiyu babu yanda zai yi idan haƙƙi tsakaninsa da Allah ne ya nemi gafaran Allah kafin ya mutu to Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta masa amma idan dai har haƙƙin tsakaninsa da bayin Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gafarta masa ba shi yasa wasu hadisai manzon Allah yakan ce mutum yayi kokari idan ana bin sa bashi ko wani abu makamancin haka kafin ya mutu yayi kokari ya sauke wannan manzon Allah yana faɗi cikin wani hadisi daga sayyidina Umar daga sayyidina Amr ibn Amr daga sayyida Aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yamutunna ahadukum wa alaihi dayn annabi yace kada ɗayan ku ya yarda ya mutu a kansa da akwai wani nauyi na bashi ko kuma nauyi na haƙƙin wani a kansa annabi yace fa innahu laysa hunaka dirhamun wala dinar domin a ranar alkiyama babu dirhami babu dinari wa ashara sallallahu alaihi wa sallam bi yadihi yaminan wa shimalan har manzon Allah ya ɗaga hannunsa yana nuna dama yana nuna haguna yana ce lallai mutum yayi kokari ya kare haƙƙin mutane a kansa na bashi sannan ya tara haƙoƙin mutane a kansa na laifuka tun kafin ranar da mutuwar da zai ya sani sannan idan muka duba har yanzu cikin wannan aya akwai mas'ala ta bayanin ceto da Allah ya ce wala yuqbalu minha shafa'atun ba'a karban ceto wato wasu ba za su karba ba wasu ceto ba ba ana maka nufin cewa ranar alkiyama babu ceto ba ne a'a ceto ranar alkiyama yana nan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kamar yadda ma wani hadisi manzon Allah ya faɗa dangane da cetonsa yake ce shafa'ati yawmal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha yake ceto na ranar alkiyama gaskiya ce duk wanda bai yi imani da ita ba ba zai zama daga cikin ma'abuta wannan ceton ba to abinda ake nufi da ash-shafa'atu dama ala rabbi abinda ake nufi da ash-shafa'atu shine wato neman biyan bukata ko kuma neman taimako a wajen wani wanda ya isa ko kuma talabul afwi wal ghufran inda Allah neman afwa da gafara a gurin Allah kai ka kai tsanan shi da wani mutum ma'aboci wasila a gurin Allah ko kuma ma'abocin wato daraja a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a ranar kiyama kamar yadda hadisi suka tabbata ceto yana nan da maratibun naka ceton farko shi ne ceton manzon Allah wanda shi ne al-shafa'atul kubra wanda ita ce ceton da manzon Allah zai yi a maqamul anbi wanda Allah yake masa wani nan dai ka tahajjud bina bilaka laka ata an yabqa rabbuka maqaman mahmuda ya rasulullah sai wanda kake jin nan na dare wa min al-layli a cikin dare fa tahajjud bina bilaka maka daga dare kai sai wanda ka raya kana ibada domin ya zamanto maka wani nafila na kullanci da Allah ata an yabqa rabbuka maqaman mahmuda Allah ya fitata da ya daga ka a wani waje wanda ake kiran wannan wajen da maqamul mahmud wanda hakika malamai sun yi sabani da gane da maqamul mahmud wato din ce maqamul mahmud shine tsayi wanda manzon Allah zai yi a farfajiyar kiyama bayan dukkanin dalili ya lalace bayan dukkanin tunani ya kimoci bayan babu sanadi babu hanya manzon Allah ya goye cece al'umma aka ce wannan ce san dalili kowa da kowa zai gode ma manzon Allah da kafiri da musulmi da munafiki kowa ma zai gode ma manzon Allah sai aka kira wannan maqam da maqamul hamdi wato kuma suka ce maqamul hamdi shine wato wato al-abd da manzon Allah zai hau dan ya tabbata cikin wasu hadisi kan cewa manzon Allah zai hau al-arsh ya zauna a al-arsh bayan ya zauna a al-arsh sahabban sa guda hudu sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman da sayyidina ali da a kawo musu kujeru na dinarai da yakutai da lu'lu'ai su hau kan wannan kujeru sannan a ɗaga su a wani shema sai a kai su wannan farfajiyar na al'arshi ga manzon Allah na zo na kusa kuma sun kewaye manzon Allah aka ce shi ne Allah ke cewa wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala kulli mutaqabilin mun cire duk abin da ke cikin zuciyarsu na wani gilla da dauda suna nan ƴan uwan juna suna kan galabe suna fuskantar juna to wannan wasu malamai sun tafi akan cewa maqamul hamdi shine wannan digire da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai zauna a kai ranar alkiyama sannan kuma wasu sun tafi kamar yadda wasu a tunaninsu suna tunanin cewa wai al'arshu ma Allah yana zaune ne ko kuma yayi wato istiwa'i ta akan al'arshi shine zama wanda hakika wannan magana magana ce ta rashin ilimi magana ce kuma ta kafirci kuma duk wanda yake da itikadin cewa Allah yana zaune akan al'arsh to lalle yayi itikadi na kafirci sabila da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci al'arsh kamar yadda sayyidina Ali ya fada yace inna Allah ta'ala khalaqa al'arsh ijlalan li qudratihi wa lam yatajjalha makana lidalil Allah ya halicci al'arsh ne domin ya bayyana kudaransa da izzarsa da buwayensa amma ba ya halicci al'arshi bane domin ya maida al'arshi wajen zama ko kuma wajen mustaqarri da zai na taruwa a wannan waje inji sayyidina ali ibn abi talib kenan radiyallahu ta'ala anhu kuma dukkanin malamai sun yi maganganu akan ar-rahmanu ala al-arshi sawa ba ana nufin istawa ya zauna akan al'arshi bane a'a ana nufin istawla alaihi wa malakahu ya mamaye al'arshi ya mallaki al'arshi kuma dama al'arshi nasa ne halittu ma nasa ne gaba daya domin duk kowane basarake yakan yi wato fada yakan gina wani waje wanda wato a wannan wajen kamar fada ne nasa ko kuma wani waje ne nasa na nuzha to Allah subhanahu wataala al'arshi da Allah ya halitta ba ya halitta al'arshi domin ta zama fadar sa bane domin al'arshi ba ta kai ta dauki Allah subhanahu wataala ba fata kai ta dauki Allah subhanahu wataala ba al'arshu halitta ne da cikin halittun Allah to idan kuma an ce al'arshu ya dauki Allah to Allah ya jingina a cikin wani halitta daga cikin halittun wanda a karan mutuwar mu na baya mun yalwata bayanai dangane da matsala na istiwa'i wanda wasu suka bata tauhidin su wasu suke ce Allah na sama wasu kuma suke ce Allahu mawjudu ila makani wannan duka tauhidin ba dai bane kace Allah na sama wannan kafirci ne wannan kiran aqida ne na Fir'aun
sannan kace Allah yana ko ina wannan aqida ne na jahiliya kace Allah baya ko ina wannan aqida ne na jahiliyawa shi ma wannan aqida ba daidai bane idan kace Allah yana sama to da akwai hujjojin da suka nuna wannan gaba daya tunani ne mummuna kuma tunani ne na kafirai idan kace kuma Allah yana ko ina ai Allah subhanahu wataala baya ko ina wannan kuma aqida ne na jahiliyawa da zaran kace Allah baya gaba baya yamma baya kudu baya arewa baya sama baya kasa to ka kora samuwan Allah ta'ala kenan gaba daya kace babu Allah kenan idan kuma kace Allah yana sama to ka kebarci Allah a wani bijire kenan daga cikin bijire na abubuwan da ya halitta wannan kuma shi ma kafirci ne sabila da idan kace wato Allah yana sama to bai zama to yana da alkiyamu bin nafsi ne bai dogara da kansa ba kenan sama mata masa rumfa kenan ko kuma shi din yana sama ya dogara da sama idan da ake da a daga sama to Allah zai nemi wani wajen zama kenan wanda koda a hankali ka auna wannan zaka ga wannan abu babu ilimi a ciki wannan abu ne wanda duk malamai gaba ɗaya kalibatar ahlus sunnati wal jama'a sun kace akan wannan mummunan aqida ne imamu maliki ya kora wannan aqida ta Allah na sama imamu shafi'i ya kora wannan aqida ta Allah na sama kana imamu ahmad ibn hanbal shi ma haka sannan imamu abu hanifa shi ma haka to aqidan kuma Allah subhanahu wataala baya ko ina Allahu mawjudun bila makani to wai da suke da wannan aqida ta Allahu mawjudun bila makani ga wani gyaran da ya kamata da a ce su yi gyara cikin wannan wato sha'adin nasu din Allahu mawjudun bila makani yastaqirru fihi kamar yadda Imam al-Qurtubi ya tafi jalla an at-tamthil wa at-tashbih wa amma kari yastaqirru fihi Allah ya buwaya baya kamantuwa baya misaltuwa sannan baya da makanin da yastaqirru fihi bai dawama ko kuma ya dogara a wannan wajen wannan shine aqida dole amma idan kace Allah zaman ne wato ba a ko ina ba idan aka ce an dangana ma Allah makani an kaskantar da Allah ko kuma wani abu makamancin haka eh a dangana ma Allah makani a ce Allah yake banta a wani makani wannan laifi a ce Allah yake banta a sama kamar yadda wasu suke faɗa amma kuma a kore a ce Allah baya sama baya kasa baya gabar baya yamma baya kudu baya arewa wannan shi ma laifi sabila da idan ka auna a hankalinka kace Allah baya gabar baya yamma baya kudu baya arewa to a hankalice zaka ga cewa wannan ana nuna babu Allah ne gaba daya wanda kuma wannan ba haka yake ba sabila da su ma san su malaman da suka zo suka fito da al'amarin tauhidin suka wanke dauda na mushabbiha kamar su Abul Hasan Al-Ash'ari da Abul Mansur Al-Maturidi sun kawo wannan ilimi ne ta tauhidi ta hanyar ilmul kalam menene ilmul kalam shine ta hanyar magana ta hanyar hankali za a warware maka matsala ka fahimci ubangiji da kuma ta hanyar naqali da a warware maka matsala ka fahimci aqidan ka ka fahimci tauhidin ka to a halkance idan an ce mana Allah baya gabar baya yamma baya kudu baya arewa to wannan an kora Allah ne gaba ɗaya to sai mu juya ga tauhidin da ƙarara a cikin Qur'ani Allah subhanahu wataala ya faɗa su a waje daban-daban wa huwa ma'akum aynama kuntum Allah yana tare da ku a duniyar da kuke ina tunanin idan aka ce aina a wajen malaman nahwu ko in ce a gurin malaman lugha aina zarfu shi a gurin malaman nahwu aina zarfu shi makaliya Allah kuma ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku a duk inda kuke kun ga a duniyar da bai kike Allah yana tare da su kenan a wani ayan Allah yana ce ma yakunu min najwa salatatin illa huwa rabi'u wa la khamsatin illa huwa sadisu wa la adna min zalika wa la aktsara illa huwa ma'ahu nan da yake ma'ahu ma'iya ne na tarayyan da Allah ke yi da bayinsa wannan kuma ka ce wani irin tarayya ne wani irin kusanci ne baka sani ba a wani ayan Allah yana ce wa huwa ma'a wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid wani wajen kuma wa huwa aqrabu ilayhi minkum to kun ga wannan dukkan ayoyi ne da suke nuna cewa bawa yana tare da ubangijinsa a wasu hadisi kuma ya tabbata manzon Allah ya ce bawa idan zai yi sujuda yana yin sujuda ne a digadigai na zatin Allah ta'ala kaga ana nuna maka lokacin da bawa yake sallah lokaci ne da yake kusanci da Allah subhanahu wataala dan haka kun ga idan aka dawo sai aka cewa aqidar Allah yana tare da bayi a dukkan da bayi suke wannan shine aqida sahihiya aqida saniniya wanda ka dace da hankali sannan ka dace da nakali su ma wanda suka ce Allahu mawjudun bila makani din sun yi karin magana a gaba suka ce jalla ani tafsir wa tafsir wa amma kani yastaqirru fi to wannan tauhidi na qaibatan ahlus sunna Allah ya buwa ya baya da wani wajen da zai yake tabbace ko kuma yake dogare ko yake cimanci a wannan wani ne ina fatan yan uwa kuna fahimta sabila da haka sai ayi kokari a wawware a fayyace a fahimci yanda malaman mu suke daura mu malaman mu na sunna da kuma yanda wasu suke kokarin su ja mu suna nuna mana sunna ne shi din ma kuma wani baraka ne ina fahimta an gane ko masha Allah to idan aka ce misali a buga misali da rai misali a dauki ran mutum idan mutum ya zo wajenka kaga turan mutum yana ji yana magana yana kallonka yana jinka yana miƙa maka hannu duk waɗannan abubuwa da tasarrufatu da mutum yake yana yin waɗannan tasarrufatu ne da rai da rai yake yin waɗannan tasarrufatu to tun da rai yake yin waɗannan tasarrufatu ne rai kwaya nawa ne rai kwaya ɗaya ce ran tana hannu ne ba a hannu take banta ba ran tana kafa ne ba a kafa take banta ba ran tana ido ne ba a ido take banta ba ran tana baki ne ba a baki take banta ba rai idan aka ce rai kwaya ɗaya ita ce a jikin mutum take ɗauke da mutum sannan take sa ko ina a jikin mutum yake da tsabuki idan aka gana motsawa a ce ai rai ne take ba shi wannan kudurar da ke motsawa ko kuwa Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce yana tare da bayinsa a ko'ina da ko'ina wannan kuma ba abu ne wanda wato za a daga hankali a kai ko kuma a ce wato ba haka ba ne dama shi samuwan waje waje ya samu ne bayan Allah ya ga dama ya samar da shi Allah samar mai ne tun kafin waje ya samu kuma Allah shi ya samar da wajen waje ya zo ya samu Allah samar ne ko kuma waje Allah ya samar da shi dama shi Allah samar mai ne to dan haka waje shine zai gushe ya bar Allah samar ne kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika jin jalali wa ikrama akwai hadisi manzon Allah da yake da ɗayan ku zai zuru guga guga ta bai kasa ta bakwai to da ka sauka ne akan zatin Allah ta'ala ga annabi Musa yayi munajati a jikin ni a jikin bishiyayi munajati da Allah bishiyayi ita ce ce mata innani anallahu la ilaha illa ana kun ga anan Allah yayi ta dalili ta bishiya bishiya take ce innani anallahu amma ni ka kalli bishiyan ba ita bace Allah amma Allah da take ce ke ce innani anallahu la ilaha illa ana fa'budu wa aqimi salata li dhikri ni ne Allah annabi Yunus kuma Allah ya yi munajati da shi cikin ruwa ga Nuh kenan alaihi salam wajen munajati yake ne dai لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا لا في ظلمة الله إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين شيء يكرا تشنده النروة يسي لا إله إلا أنت كن قولنا أنت دليل هنا وانا كتير ما قلنا بشيء قال كدع شيء دليل المخاطر هنا كن قلنا هنا سعر بشيء هنا أين لكي تأتشروا sabila da haka dukkan waɗannan mazaje ya kamata mu lura mu yi kokari mu bi malamai su warware mana shar'a don kuma a sake cire mu cikin wato ilimin gaskiya kuma a sake saka kan mu cikin wani damuwa a sake saka kan mu cikin wani rubutaye ana ce mana Allah baya sama ke min yadda da wannan aqida amma kuma a zo a ce Allah baya ko ina da ko ina wannan aqida ba aqida cika ahlus sunna ba malamai kuma ba su daura mu akan wannan aqida ba su ma littattafan magabatan ba haka suka faɗa ba ina fatan ana ganewa na'am to mas'ala ta ceto nan da Allah ya ce wala yuqbalu minha shafa'atu ba a karɓa musu ceto ba yana kora cewa babu ceto bane ranar kiyama da akwai ceto ceto yana nan kashi kashi ceto mafi girma shine ceton manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda shine dai ceto annabawa ya ceci salihai ya ceci bayin Allah sannan su ma annabawa da salihai din a ba su ceto su ma su zo su yi ceto har a taho ceton ta ga ma'aikinta ceton mata ga mijinta, ceton Qur'ani ga mai yawan karanta shi, yana nan ceton yanda malaman suka kasa shi a gurbadar a tsawato anwa'u na ceto din shi. Babban ceton da yake ceton mallan Allah bayan waje ya dagule an ibauce, kowa yana cikin gararin, kowa yana cikin damuwa na alkiyama. Dama mu yanda muka samu gurin magabatan mu kuma muka gani a rubuce alkiyama, dama za a tayar da ita ne domin a nuna ma mutanen duniya da lahira kadarin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah yana da ikon duk wanda ya mutu, yana kana mutuwa a dauke ka kai ka wuta idan kai dan wuta ne, in kai dan aljanna ne kana mutuwa a dauke ka kai ka aljanna. Amma Allah sai ya ajiye wannan rana da za a hadu a gaban wani bawa wanda wannan bawa shi zai jagoranci kowa zuwa wajen Allah ta'ala. Ya tabbata a hadisin Muslim bayan an ga mota ya kai yanda yake, za a tafi ga Annabi Adamu a ce to Annabi Adamu kai ne abul bashir, kai ne uban mutane gaba daya. Tabiya da haka yau babu da wani dalili, bamu da wani hanya, Allah yana cikin ishi, dan haka ka shige gaba ka nema mana ceto a gurin Allah mahalicci. Annabi Adamu alaihi salam yace ai shi ne bai tunkara Allah bai, inna rabbi kad gadi ban gada ba yawman lam yadri mithlihu qat, yace ubangiji kad gadi ban yawma ghadaban kad gadi ban yawma ghadaban, hakika yau yayi wani fishi wanda bai taba irin wannan fishin ba, ko kuma bai taba yin irin wannan fishin ba. Ya kawo ya ce ai shi ne ya taɓa shiga shi a aljanna wanda Allah ya hana shi, shi dan haka an da Annabi Nuhu a zo ga Annabi Nuhu. Annabi Nuhu shi ma ya ce ba ya isa ba, shi da Allah shi da ya roƙi Allah ya ce rabbi la tazal ala al-ardi bil kafirina diyara, ya roƙi Allah ya ce Allah kar ya bar kowa a duniya ya halaka kowa, ya ce ta yaya za a yi kuma yau da ce ma Allah ya ceci wani, shi bai isa tunkarar Allah ba. Daga nan sai aka tunkari Annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim ma ya kawo uzuri a je gaba ga Annabi Musa. Annabi Musa ma ya kawo uzuri a zo ga Annabi Isa. Annabi Isa ba zai kawo uzuri ba, ba zai ambaci dalili ba, sai ya tura su zuwa ga manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ana zuwa kansa kuwa dai ce ana laha, ana laha, ana laha, ana laha, kamar yadda shi Ibrahim ya furta Allah mu annu ya fara yake cewa qauluhu ana laha inda shida bil wajh, yake fadin Annabi Muhammadu ana laha, ana laha, shi ke bayyana maka kadarin sa lokacin da al wajh damuwa da imuwa da kuncin da aka shige sanan sa, to Annabi shine kadai zai ce ana laha. To daga nan ne za a fahimci wane ne wannan bawa din. A lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai sunkuyar da kansa kasa, bayan ya sunkuyar da kansa kasa sai ga kira nan daga gurin Allah. Allah yana ce ya masoyi na Muhammad irfa ra'sak, ka daga kanka. Jama'a abinda za mu daɗa gane darajar manzon Allah anan, aka ce Allah ya yi ya kai shekara 100,000, yayi ya kai shekara 100,000 ana sai a farfajiyar kiyama, Allah bai kalli bayi ba sabila da fishin da yake da shi dangane da zunuban bayinsa. Amma da Annabi sun bi da kai, Annabi Muhammadu maqamin salama ba na ruka ba ne, sai dai a ce masa gashi tun kafin ya rika, shi yasa wannan shi ne maqamin sa ta habibullah. Kada ta Annabi Muhammadu zai je ya ce to Allah mun zo neman ceto, Annabi zai je ya fara tun kafin ya roka da ya sunkuyar da kansa a zuciyarsa ya kudura niyyar zai yi ceton. Allah ya ce ma Annabi irfa ra'sak falfuta, daga kanka ka roka a baka, sannan ka nemi ceton wanda kake so a baka ceton. Dan haka ranar kiyama Annabi ne farkon kamar yadda ya faɗa, yace ana awwalu shafi wa awwalu mushaffi, ni ne farkon mai ceto kuma ni ne farkon wanda zan yi ceto. To Annabi Muhammadu shi kadai Allah yake cita ranar kiyama, mutum ɗaya Allah yake cita shi ne Annabi. sauran annabawa kuma da kauli gabaɗaya sai annabi Muhammad ya cece shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kadai Allah ke cece duk wanda kaga ya samu ceton Allah to ya samu ne tawaci dan manzon Allah inde ba manzon Allah ba inde ba manzon Allah ba ne to dole tawaci dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan in ya daga kansa sai ya roki Allah ceton al'ummarsa aba ma annabi Muhammad shi don al'ummarsa haka sai da a bashi kashi ɗaya cikin kashi uku na al'ummarsa zai cece su ba tare da misali ba a wani kauli kuma aka ce da a bashi shekan mutane 70,000 kuma kowane mutum ɗaya cikin 70,000 ɗin nan da a bashi shekan mutum 70,000 da a cece su a kai su aljanna ba misali ba komai da su shiga aljanna kawai da rai shi yasa annabi shi ne mabudin aljanna shi zai je ya buɗe aljanna idan bai je ya buɗe aljanna ba babu wanda ya isa shiga komin darajar annabi bai isa shiga gaban manzon Allah Muhammad ba yana bayan manzon Allah annabi zai je ya kwamfata aljanna a ce babu aljanna yau mai kiyamati fa aqtasu فيقول الكاذب من انت فاقول محمد فيقول بك امرت ان لا افتح الباب لاهل قبلك ليه كون فتا اشي واي يكي ني محمد سي ملائكي رضوان يكي مكا داما كيني اكا من اذني نبودي مكا قوفا لفرقو با من اذني نبودي مكا قوفا موان بقى بانيسا سنن ان لدي مولا الجنة يكي جدا كده سلكا ومجد shi yasa kaulin wanda suka ce wasu cikin al'umma annabi sai sun ga annabawa ma cikin aljanna to wannan magana tabbatar shi ne kuma gaskiya ne wasu cikin al'umma manzon Allah sai sun ga wasu annabawa ma cikin aljanna kabila da gidi kabila da su fadawa ne na manzon Allah to kuma kamar fadin shi Ibrahim walilla wa izzul abdi izz maliki tun da ma su wato jama'an annabi Muhammad ne to da suka fi tare da annabi ne annabi ne kuma zai fara shiga to sai sai shiga tare da mai gidansu sannan kafin a kula wani sabila da darajar shugaban su manzon Allah wa idan sakara ilahu unasan li sa'id fa innahu fa'alahu idan Allah ya huwa ta wani mutum wasu mutane ga wani mutum mai rabo to kuma wa idan mutanen gaba ɗaya su sai zama su mutane masu rabo dan haka a cika bayan an yi cikan na farko annabi zai yi sujada na godiya ya yaji Allah da lafuzan da wani bawa bai taɓa yabon Allah da wa'innan lafuzan ba bayan ya yaji Allah ya yaji Allah ya taso sai Allah ya ce an ninka maka shekan da aka baka daga farko sabila da ni nace la in shakartum la azidannakum in kun gode zan kara maka dan haka an kara maka haka za a sake cego a kai mutane aljanna babu hisabi babu komai sai an ba mu manzon Allah ceto mataki mataki uku na al'umma sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sai ta manzon Allah ya ce cewa wani lokaci da yazo ya samu annabai sahabbansa suna hirar rai na annabawa wannan sahabi yana ce shi bai taba ganin mai abun mamaki kamar annabi Adamu ba shine wanda ke kafawa Allah wani yace a ababu kaman annabi Nuh shine nabiyul bali wani kuma yace a babu kaman Isa shine ruhul bali wani yace kai ba kaman Musa Musa shine kalimul bali annabi sai yace a kullun fa suna wannan kira annabi yace Adam ittafahu Allah wa huwa kadhalik wa Nuh nabiyul bali wa huwa kadhalik wa Musa kalimullahi wa huwa kadhalik wa Isa ruhullahi wa huwa kadhalik sai ce wa an habibullah sallallahu alaihi wa sallam ni kuma ni ne makoyin Allah Allah yana so da so son kurewa ni ma ina son Allah son kurewa yace wa bi yadihi wa ul hamd tutan godiya tana hannun ranar alkiyama yace Adam wa man dunahu ta'ala da Adam da wanda ba Adamu ba ta haka mu suna karkashin wannan tutar ranar tashin alkiyama a wani kaulin yace wa ana awwal man tashaqqa anhu al-ard ni ne wanda ka kada ka fara cewa ne yace wa ana awwalu shafi'a nini farkon mai ceto wa awwalu mushaffi kuma nini farkon wanda zai ceto in ji manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam don haka bayan an ba mu annabi duk wannan ceto aka ce a wasu hadisan ma za a zo da mutane za a kai su wuta masu adadi ne yawa annabi sai ya tare su sai a kai su aljanna dan akwai hadisi da ya tabbatar da cewa annabi ya ce da a masa rumfansa a hanyar wuta annabi ibrahim kuma da a masa rumfansa a hanyar aljanna sahabbai suka tambaye manzo Allah suka ce ah sallallahu sai kuma annabi ya ce annabin rahama annabi ce to ne zai kai ka cikin wuta kuma ai kai ne ya kamata a same ka a hanyar aljanna annabi ya ce na saka abin rumfana a kusa da wuta domin duk wanda za a fige da su a kai wuta ne cikin shi yasa fadin Allah da yayi ma manzon Allah wala sawfa yudika rabbuka fatarda to lallai jira nan alkiyama ne za a san wane ne manzon Allah kuma za a fahimci wani ba'ari cikin kadarin manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma wallahi wallahi ina tausaya ma wadanda suke ganin kadarin manzon Allah ba a komai ba wallahi ina tausaya musu wallahi ina tausaya musu domin ranan alkiyama wallahi duk ibadarka duk sallanka dukkan wani takawa da kake da shi a zuciyarka wallahi in zuciyarka akwai ganin rashi rashin ganin kiman manzon Allah daidai da yankan farce wallahi wuta mutum ne wallahi mutum mutane ka ce Allah ranar kiyama duka sake dubawa in ya duba zukatar sai ya duba wanda take cike da kaunar annabi ita ce kaiwa dan haka Allah ya kara mana san manzon Allah Allah ya kika zuciya mu da san manzon Allah a wannan hadisan ma ya tabbata da a zo da wuta ana rike da wuta da zubunan wuta wuta tana tantsi sabila da yadda ta gafi shin Allah aka ce karshe wutan ta biyo halittu za ta kone su annabi ne zai tsaya a gaban wutan yana ce mata makaniki yana ce ka koma wajenta ta koma wajenta sai ya dauko wani kwarya da akwai ruwa a ciki yana yafa wutan yana yafa wutan aka ce wannan ruwan shi ne hawayen masu tuba suna kuka suna roƙon Allah ta'ala wannan wanda duka annabi Muhammadu shi ne a wani bayanin ma an ce bayan ranar alkiyama din an kai yan wuta wuta an kai yan aljanna aljanna to annabi zai ji wasu daga cikin yan wuta suna kuka suna kira suna ce suna ce ya muhammad ya rasulullahi ishfa' lana inda rabbik ya muhammad ya rasulullahi ishfa' lana inda rabbik suna ce ya annabi ya manzon Allah ka cece mu a gurin Allah ya annabi ya manzon Allah ka cece mu a gurin Allah aka ce annabi na aljanna zai fita ya roƙi Allah ya ce Allah ina roƙonka da ka ba ni ceton duk wanda a zuciyarsa akwai ƙwayar zarra ta imani Allah ya ce an baka dama shi bai taɓa roƙa aka hana shi ba ba Allah ne masa alƙawarin wanda so bai yi karbu ka fatar za ba to da haka kun ga ba zai roƙa a ce masa a'a an kulle ba ba zai roƙa a ce masa an kulle ba daga nan kuwa manzon Allah sai a ji wutar duk wanda a zuciyarsa akwai tsugo ya taɓa ɗan sanuwa da imani a zuciyarsa da a tsoron shi a wuta a kai shi wani kogi a wanke shi bayan an wanke shi a je a ajiye shi a aljanna su ne a aljanna ake kira su muhannabi yu kuma sun zama aljanna sai an je an wanke su a wani kogi sannan a kai su aljanna duka shekon annabi Muhammadu aka ce wani cikin magabata ibnul hajj ya yi wata magana wajen fassara wa da sauƙin ikon muka fassara ba da ya fassara ayar sai ya ce idan dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai cika ceto to dukkanin al'ummarsa babu wanda zai zauna a wuta ko ɗaya in ji ibnul hajj yace in dai annabi ya cika ceto ko kuma in dai annabi zai cika ceto kamar yadda Allah yake wala sauma yutika rabbuka fatarba to yadda annabi ke da jin kai to babu ke cikin al'umman annabi ne nuna ya dawama in ji ku da haka haka ce bayan yayi wa baki sama da shekaru da yawa ya kai mafarkin su cikin mawuyacin hali haka ce ah bawan Allah har irin ku kuka samu kanku cikin wannan hali ne ke tafe da kai shi wallahi wannan aya da na fassara ta da in dai annabi ya cika shekaru wannan fassaran da nayi ita ce ta tsaya mun wanda har yau halalan ubangiji ba ta karbe ni ba akan wannan fassara sabila da nace in dai annabi ya cika shekaru to kuma bai kamata a ce in dai annabi ya cika shekaru ba tunda annabin cikakke ne to komai zai cikakke ne to wannan cewa da in dai annabi ya cika shekaru kun san Allah akan manzon Allah Allah baya afuwa baya afuwa nan taba manzon Allah kana taba manzon Allah to zaka ga cikin Allah karara idan kaji Allah ya ce zarni wa man kalaktu wahida وجعلت له مالا ممدودا وعلم منظم الله انا شيء ادبي كوما جيل كوما اذا كان الله ينا شيء منظم الله يبري يجاجي بشكل الامر يسوى ان تبقى دار منظم الله اذا كل لما منافقي منافقي اي شيء كفى منظم الله سيدي سنة اي بس منظم الله to sai Allah yayi kudin guru sabila da ya san annabi Muhammad mai afuwa ne ya jiya ne Allah yake to ya rasulullahi kafani wa idza qila lahu ta'ala yastaghfir lakum rasulullahi law wusum wa ra'aytu yusadduna mustaghfirun mustakbirun sai Allah yake sawa'un alaykum astaghfarta lahum aw lam tastaghfir lahum lan yaghfira Allahu lahum shi ya rasulullahi ka jawa shi ka ba kai shiru wallahi annabi ya roka muku gafara ko kare roka muku ba za a gafarta muku ba sabiya da su munafikai ne shi kuma annabi a afuwarsa zai iya roka muku gafara to Allah ya ce ko ka roka musu ba za a bar su ba tunda sun taba kadarinka shi yasa mutum ya yi iya kokarin yayi iya kokarinsa idan lamari ne na manzon Allah idan ba a same shi cikin masu kamba ma al'amarin manzon Allah gaba ba to an a same shi cikin masu wasa da kadarin manzon Allah kar a same shi cikin wanda suke ce wai a soyayyar manzon Allah ana gulumi soyayya gulumi a soyayyar manzon Allah dai ba laifi ba ne gulumi shine ka ce annabi Allah ne in ka ce annabi Allah ne kuma ka kafirta dan in ka ce annabi Allah ne ma ba daraja ka bashi ba kaskantar da shi ke idan ka ce masa dan Allah ne ma ka kaskantar da shi kai ka bar shi a bawon Allah amma shi bawon ne aka ba shi wadannan darajojin gaba daya to ta ishe shi daraja Allah ya kara mana san manzon Allah Allah ya saka zuciyar mu da san manzon Allah cikin nau'o'in cikin da annabi ne Allah ya saka mu cikin wanda annabi Muhammadu ne ke kara da mu Allah ya ce to wattaku yawmal la tajidu nafsu an nafsi shay'a ولا يقبل منها شفاعة باء كرقام تشيشو ولا يؤخذ منها عدل هو باء كرقام ولقد سال لا تقاوى دنس فرسكيش دنس فرسكيش والله ينصرون هم بازاء كمكيس وهم بازاء كرقام تليمان كمكوبا بهدم في إيماني جاء الله في إيماني جاء النبي جاء الله يقول مسو كما في إيماني جاء لفتات لونان النبي يزول الشباب نعم وإذن الجيناكم
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ده الله يشي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم الله يشي فتنة دليما ديمون سي الله يفارج جيرو مسو وفي الشاشي يبقى تكلم مؤمن ديمون
cewa idan najjaynakum min al-fir'aun ku tuna mana lokacin da muka tsiratar da ku daga al-fir'aun jama'an fir'aun alu anan wajen ana nufin ahlu ne sabila da lalaci sukan ce alu a maimakon ahlu duk da wasu sun bambance sun ce alu daban ahlu daban shi yasa da ku ji ana ce alun nabi ko kuma ahlun nabi wasu suka ce da aka ce alu to ubdila kitabu hamzatan an juya ta'un din nan ne sai ta zama alhamza a maimakon ahlu sai aka ce alu kamar yanda in da su yi tasjirin alu din suka ce ahlu din suka ce kuhayl to a cikin maganganun larabawa sun rawaito yanda akan iya ce ma'alu shi ma kuwailu kamar yadda in an ce ahlu an yi tasjirin sa an ce kuhayl to sun ce alu ma akan ci iya ce da shi kuwailu amma dai alu anan wajen ana nufin jama'a ne na fir'aun ko kuma mutanen fir'aun abinda ake nufi kenan wa idh najaynakum min al fir'aun كنتنا لو فتن لما كثير سندكو دقى جماعة فرعون يسومونكم سوء الأذاب سنا تنامكم ممونا أذابا يذبهون أبناءكم ويستحيون نساءكم سنا ينكا يأيكم مزاجر جري سننكم سنا راية سنا بر ماتا واتو ستاشر ييو الله يسي وفي ذلكم بلغ من ربكم عزيز أتكين حقا أفي جرباوا amma jarrabawa ta ni'ima da kuma jarrabawa ta musiba daga wajen ubangijin ku mai girma to anan idan muka lura Allah subhanahu wataala ya fado kashi ɗaya ne ya fado kashi ɗaya ne daga cikin ni'imomin da yayi banu Isra'ila dama fir'aunu idan kamar yanda muke jin malamai suna faɗa mana fir'aunu wani sarki ne da aka yi shi a cikin misra wannan sarkin aka ce ainihin sunan sa shine ainihin sunan sa shine wali ina tsamman sunan shi kenan kamar yadda suka faɗa ainihin sunan sa shine wali kuma ainihin sunan sa shine walid bin mus'ab bin rayyan sunan sa kenan shi fir'aun sa'annan idan an ce fir'aun a wajen mutanen misra ba ana nufin wani mutum ne kwaya ɗaya ba a sarakunan misra dama a al'adar misra duk wani sarkin da ya hau shugaba a sarautar Misra ana kiran sa Fir'aun jam'in su shine suke ce da su fara'ina kamar yanda mutanen Rom suke kiran sarakunan su da Kaisara ko kuma suke kiran sarakunan su da Heraklu kamar yanda mutanen Faris suke kiran sarakunan su da Kisra kamar yanda mutanen Yemen suke kiran sarakunan su da At-Tabadi'a mutum dai kuma suke masa Tubba to haka shi ma Fir'aun wato kaman title ne ko kuma lakabi ne na duk wani sarki da ya hau sarautar Misra amma ainihin sunan wannan Fir'aun na zamanin Annabi Musa bisa wasu maganganu na malaman tarihi shine Walid ibn Mus'ab bin Rayyan Walid ibn Mus'ab bin Rayyan sunan shi kenan haka ce a zamanin sa ya dandana wa mutanen Misra azaba sosai sosai domin daga cikin dagawan da yayi da kuma jagberancin da ya a farfajiyar duniya har ya biyi kirma ya ce shi Allah ne akwai gurin da Allah ke ba mu labari yana ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi yana faɗa wa mutanen Misra cewa bai sanar da su cewa da akwai wani Allah ko ma bayan sa ba a wani wajen Allah yana ba mu labari yadda ke cewa asharafa nada wa qala ana rabbukumul a'la ya tara mutanen su yayi kira yace shi ne ubangiji madaukaki shi fir'auna kenan to dama daga fir'auna yana daga cikin wa'inda suka yi ikrarin allanta da fir'aunu da namarud shi ne kafirin zamanin annabi ibrahim alaihi salam wanda annabi ibrahim ya fafata da shi fir'aunu shi kuma kafirin zamanin annabi musa alaihi salam namarud shi ma kamar yanda kisa ya bayyana ya taba tafiya sama da niyyar cewa je ya yaki Allah ya taba wannan tafiyar da maru da kenan kamar yanda fir'aunu shi ma Allah ya faɗa mana cewa ya taba fadan haka wa qala fir'aunu ya haman ibn li sarhan la alli ablugu al asbab asbab as samawati fa atli ila ilahi huza wa ibida sun mukaddiba fir'aunu yace ya haman ya kira dan uwansa haman yace to yana son a hada masa wani kwaranga ko kuma wata wani matakala da zai tafi wato can sararin samaniya ya je ya yi fito na fito da Allah Musa sabila da ya san Allah Musa makalici to Fir'aunu dai wannan Fir'aunu yayi kafirci da yawa daga cikin ɗaya daga cikin kafircin sa ne Allah ya bayyana mana yuzabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴayenku dan kaman yanda kitoshi suka nuna Fir'aunu ya ji labarin cewa za a aiki wani da wannan dai shi zai yi sanadiyar mulkin sa shi zai yi sanadiyar rayuwar sa ma gaba daya ya tambaya an aike shi aka ce ba aike shi ba amma za a aike shi nan kusa daga nan kuwa sai ya sha alwashin ba a isa a aiki da namiji ba ana aiwa da namiji ya sa a yanka din ana aiwa da namiji ya sa a yanka kowace mace mai ciki a iya garin ana da listin matan da suke da ciki gaba daya a Misra kuma an san cikin ki wata nawa ne shikenan sai ana wata aiwa mata kawai yana zuwa sai a zo a tana aiwa idan aka ga namijin shikenan sai a yanka ta aka ce har daga baya da aka ga yanka ƴaƴan yayi yawa sai aka fahimci cewa lallai Misra fa nan gaba kuma za a samu wanda za su zama sojoji a Misra ba sabila da ana kashe yara tunda ana kashe yara kun ga Misra ba ta da baya kenan tunda duk ƴaƴan da suke tasowa yanka su ake babu maza sai ya dauki alƙawari yace to ana yanka duk shekara a yanka maza a yanka wata shekara a bari wata shekara a yanka to a shekaran da aka bari ba a yi yankan ba a shekaran ne aka aika Annabi Harun alaihi salam domin kaman yadda kisa ya tabbata da Annabi Musa da Annabi Harun uwansu ɗaya ubansu ɗaya akwai wasu bayanan da suka ce kuma ubansu ba ɗaya bane amma suna da dangantaka mai ƙarfi amma magana mafi ƙarfi shine Annabi Harun da Annabi Musa uwansu ɗaya ubansu ɗaya a shekaran da kuma ya zago wanda a wannan shekaran ne za a yi yankan a shekaran kuma uwan Annabi Musa tana ɗauke da cikin Annabi Musa amma sai Allah ya batar da su lissafin watan cikin nata sai ta aiki Annabi Musa ba tare da sun sani ba nan da ta aiki Annabi Musa Allah subhanahu wa ta'ala ya mata umarni iz awhayna ila ummika ma yuha an ibni fihi fi tabuti fa bihi fi yawmi fa yulqihi yawmi bi sayyi ya aqsu aduwli wa aduwullah wa alkaytu alaykum mahabbatan minni Allah yace da ta aike shi Allah yace to ta shafi idan ta kire akwati ta saka wannan kan nata a cikin akwati ta saka shi cikin ruwa a wani wajen Allah yace inna raddu ilayki wa ja'ilu min al-mursalin in dai kin yi hakuri kin yi abinda aka ce ki to za mu dawo miki da dan naki a kwana a tashi sannan kuma da mu saka shi cikin manzanni to kun san da jimani da radadi sosai dan da ka aiba ka aije shi jinjiri ka dauke shi ka saka shi a cikin ruwa idan dai babu tawakkali sai ka saka man ka saka shi a mahallaka ne amma haka ta hakura kai abinda ubangiji ya saka ta Allah kuma nan ya nuna babban aya nan ya kora Annabi Musa har gidan Fir'aun iska yana kora wannan akwatin sai da yazo tsakiyar gidan Fir'aun sai kawai aka hango akwati aka zo aka dauko akwati aka bude a fadar shugaban shugaban sun lokacin Fir'aun ana budewa sai aka ga jinjiri Asiya matarsa take qurratu aynin li asa an yafa ana auna take da huwa lada ce na samu take farin ciki na take alhamdulillah farin ciki na ya kusata da ya amfane mu ko kuma mu rike shi a matsayin da tunda dama ba su saba aihuwa ba shikenan sai Allah ya nuna ma Fir'auna kasawansa tunda Fir'auna ya ce Musa yake nema ayan da Allah ya daga ayan da Allah zai daga shi yake nema ya kashe sai Allah ya turo ma Fir'auna da Musa din yace to ga Musa din kai ma da kanka zaka rayu Musa din kuma in Musa da ka kashe ga Musa nan zaka iya kashe shi haka kuwa Annabi Musa ya kaso cikin gidan mulki shi Fir'auna da kansa ya halci rai din zakin da yazo daga baya ya zama karshen sai ya zama karshen rayuwarsa a duniya daga nan kuwa mahaifiyar Annabi Musa saboda hakurin da ta yi da nagartar da ta yi sai Allah ya ce tunda kin yi hakuri dan da muka ce za mu da miki da shi din kuma za mu da miki da shi din
to dama akwai kanwar mahaifiyar Annabi Musa wanda ake kiranta da Kalkamu wanda take aiki gidan Fir'auna sai take fada mu iyalan Fir'auna hal adullukum ala man yakuluhu sabila da an kawo masu raino cikin gari daban-daban wanda da su raino Musa alaihi salam duk wanda suka ba mu Annabi Musa nono sai Annabi Musa ba ya karban maman su gaba duk wanda ta bashi mama ba zai karba ba duk wanda ta bashi mama ba zai karba ba yana ta kuka kuma sai ita wannan yar uwan Annabi Musa din tace hal adullukum ala man yakuluhu Allah ya ce farja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka mutuna sai muka dawo da kai zuwa wajen mahaifiyarka domin ka samu nutsuwa da farin ciki ka tayi bakin ciki sannan ka kada rai muka tseratar da kai daga sharrin abokan gabanka sannan muka fitine ka da musibar to a takaice wannan shine wani ba'ali na bayani dangane da tseratar da banu Isra'il da Allah ya yi daga sharrin Fir'auna wanda ina ganin lokaci ba zai ba mu dama mu kara tafasara ayar gaba ɗaya ba da kuma kirtan da yake koshi cikin ayar da mu tsaya mu take ta anan gidan da tambaya da bishiya ɗaya zuwa biyu ba zamu amsa in Allah subhanahu wataala ya yarda alhamdulillah inda tambaya ne a gabatar
alhamdulillah mai tambaya na farko ta assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya mana mai tambaya farko ta mana ina hukuncin mutum wanda yake azumi kuma a kara masa jini ko ruwa a azumi ina hukuncin azumin sa
wannan yana tambaya da dangane da matsalan kara wa mutum jini ko ruwa to lallai magabata sun tafi kara wa mutum jini ko ruwa yana daga cikin abin da zai karya azumin mutum idan dai an kara wa mutum wani abin da zai zama yayi kabarin na abinci da jinsa to wannan abin ya kan iya zama ya karya azumin sa sai dai sun ce allura kamar misali allura ko makamancin wannan wanda ba zai zama to ya sa ma mutum koshi ko kuma ya sa kara ma mutum wani abu a jikin sa na abin nan ba sun ce wannan babu laifi amma kuma a dai je gurin malamai a dade tambayar su warware mas'ala din wallahi ta'ala a'lam
assalamu alaikum me tambaya na gaba ta malam me hukuncin me fasarar suna sauban
to a larabci idan an ce sauban kalman saubu dai riga ne sauban kuma suna ne na sahabban manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sannan larabawa akwai wasu shashin sunaye da sukan saka shi a ma'aunin fa'alan kamar misali idan an ce al-kaflu akan ce kaflanu to saubu shine aka maida shi sauban shine matsalan da ban yi ibrahim da cikin abubuwan da na yi ba saubu ne aka maida shi ma'aunin fa'alanu aka kira shi da sauban shine matsalan da ban yi bincike a kai na san ko haka ne ko ba haka ba ne ya da haka sai a tambayi malamai su kara bayani a kai alhamdulillah
malam mai tambaya na gaba na cewa malam me hukuncin mutumin da ya yi sallah bai koma gidansa ba sai ya tsaya tana gulma ina hukuncin sallarsa
gulmansa laifin gulmansa na nan ladan sallarsa tana da iya yi ta dai Allahu ta'ala a'lam abinda muka fada dai ne Allah ya bamu dada abinda muka yi nakuri Allah ya bai mana Allah ya mana bukatun mu na zahiri gaba ne Allah ya kara mana kusanci da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu ta'ala ya yi mana bakin cikin duniya da lahira wanda muka tsaya dangane da karatun mu Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya biya mu kowa bukatansa Allah ya dafa mu kowa Allah ya tsada mu a gaban manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maula mu shi da shi bauchi Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa nisan kwana Allah subhanahu wataala ya saka wa malaman mu da alheri Allah ya gafarta mu iyayen mu da magabatan mu alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر والخاتم لما سبق لا أدري من يقول أنت والآن إلى صلاتك المستقيمة على آله حق قدره والصلاه العظيم سبحان رب الكرم بالعزة عما يقول وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتبين أن لا تاروا كذا أتك إياه يتفكر الدعاء وأن الله سبحانه وتعالى ya biya muku bukatun Allah ya basu lafiya ita kuma Allah ya mata albarka da ita da duniyar ta gaba daya kuma dukkan mu Allah ya albarkaci iyayen mu gaba daya kuma Allah ya samu cikin ƙarfin wannan wata. Assalamu alaikum.